Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare na yau Talata, wanda ya daidai da 9 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 3:30 na yammaci. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku da wannan yammacin namu. A cikin shirin muna dauke da rahoto na wata mummunar gobara da ta yi sanadiyar mutuwar kananan yara da dama. Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce a shirye take ta gabatar da rigakafin corona ga daukacin ma'aikatanta. Bayan nan kuma muna tafi da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya, sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu a kai ga jin waɗannan, sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Talata, Poland da Belarus suka tsira wa juna yatsa, yayin da wasu baki ƴan cirani suka ci gaba da kasancewa bangaren iyakar Belarus a tsakanin kasashen biyu. Poland ta ce bakin da galibin su daga gabas ta tsakiya suka fito. Gwamnatin Belarus ta shugaba Alexander Lukashenko ita ce ta sa suka nufi Poland da ke zaman member tarayyar Turai. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Poland za ta rufe iyakokinta, kuma matakan da Belarus ta dauka sun jefa yanayin tsaro da zaman lafiyar gaba ɗayan kasashen tarayyar Turai cikin hadari. Belarus dai ta musanta waɗannan zarge-zargen, inda ma'aikatar tsaronta ta faɗa a wata sanarwa a jiya Talata cewa zarge-zargen ba su da tushe kuma babu wata hujja. A yau Talata ne masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da hukumomin kasar Tunisia suka dauka na sake bude wani fili da ake jibge bola a kudancin garin Agareb suka bankawa wani ofishin yan sanda wuta, a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Munan rikicin na zuwa ne kwana ɗaya bayan mutuwar wani mutum da ya shaki hayakin barkunan tsohuwa da yan sanda suka harba, a cewar iyalin mutumin da waɗanda suka shaida lamarin. Ma'aikatar tsaron cikin gidan kasar ta ce mutumin baya cikin masu zanga-zangar, kuma a gidansa ya mutu mai tazarar kilomita 6 daga wurin da lamarin ya faru. Mummunar arangamar ta faru ne a titunan birnin, yayin da 'yan sanda suka harba barkunan tsohuwa don wargaza masu zanga-zanga da suka yi kokarin toshe hanyoyi, suka kuma jefa jami'an tsaron da duwatsu. An rufe filin zubar da bolar ne da ke Agareb mai tazarar kilomita 20 daga Sfax a wannan shekarar, bayan da mazauna garin suka yi korafi a kan bazuwar cututtuka, wani abu da suka bayyana a matsayin bala'in muhalli. Wata kotun ɗaukaka ƙara a Singapore ta ɗauki matakin dakatar da aiwatar da hukuncin kisa akan wani ɗan Malaysia da aka samu da laifin yin safarar miyagun ƙwayoyi bayan da ya kamu da cutar COVID-19. An sa ran zaman sauraron ɗaukaka ƙara daga Nagaindran Damalingam, ɗan shekara 33, akan hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2009 saboda ya yi ƙoƙarin yin safarar miyagun ƙwayoyi a Singapore. Lauyoyin da ke kare shi sun ce Nagaindran ya gaza a yanayin tunanin hankalinsa, kuma aiwatar da hukuncin kisa a kansa zai sabawa kundin tsarin mulkin Singapore. Babbar kotun Singapore ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar a jiya Litinin, amma ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa har sai abin da hali ya yi, don ba ƙaramar kotun birnin damar sauraron dalilan ɗaukaka ƙarar. Gobe Laraba aka shirya aiwatar da hukuncin kisa a kan Nagaindran ta hanyar rataya, amma ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama da lauyoyinsa suka haɗu suka yi kira ga hukumomi da su taimakawa rayuwarsa saboda gwajin yanayin hankali da basirarsa na a maki 69. Amurka ta kira yunkurin kisan Prime Minister Iraki da aka yi hari a kan ƙasar da zaman lafiyarta, kuma ta ce bisa ga yanayin haran ta yiwu wasu ƙungiyoyi masu alaƙa da Iran ne suka kai shi. Prime Minister Iraki Mustafa Al-Kadimi ya tsira da kyar a harin na ranar Lahadi na wasu jiragen sama marasa matuki kamar yadda jami'an tsaron Iraki suka bayyana ya dai samu ƴan raunuka nan da nan kuma yayi kira ga ƴan kasar da su kwantar da hankalansu a jiya Litinin ma'aikatan harkokin wajen Amurka da ta tsaron Pentagon suka yi Allah wadai da haran kamar yadda shugaba Mustafa yayi inda suka yi gargadin cewa tayu ba Prime Minister kadai aka yi niyyar kaiwa haran ba babu dai waɗanda suka dauki alhakin kai haran amma majiyoyin jami'an tsaron Iraki sun fada wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa tayu wata kungiyar mayaka da ke samun goyen bayan Iran ce ta kai farmakin
labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma bar mu gabatar muku da rahotanni wata mummunar gobara ta yi sanadiyar mutuwar kananan yara ƴan makaranta a garin Maradi na jamhuriyar Niger an dai alakanta tashin gobar da yanayin da makarantun suke ciki waɗanda suka kasance makarantu na kara a wannan lokaci da ake tunkarar bazara hukumomi a jihar sun ayyanar da hutun makoki na kwanaki uku daga birnin Maradi wakiliyarmu Tamar Abari ta aiko mana da ƙarin bayani
yanzu haka dai an dakatar da makarantu a garin na Maradi inda aka saka kwanaki uku na zaman makoki wata malamar makaranta da wasu da suka yi cetan yaran sun bayyana yadda abin ya kasance
sunana sadda lauli amma gira zanni aka ce mu huta sai muka rugo da gudu muka iske wutan nan ta ce har mata ce ya raba kan gurgudu muka kama aka samu da ƙasa da ruwa aka karare mata ƙarhi ta mace yake aka shiga aka tawo aka fara hiddo yara na hiddo yaro daga yaro 22 to daga nan na tsaya Abubakar Muhammad Mustafa sai Kristin na Kura Rush mu ko da muka zo Dija gawakin a Hidus na yara muka zo muka dauki wannan gawakin yaran muka dauke su muka taimaka su gaskiya bangaren mu wanda muka aji duk gabaɗin su gaskiya sun kai 40 na yaran nan
kimanin yara 25 ne suka rasu yayin da 14 suke asibiti suna karban magani Hamisu Hamidu shine wakili mai kula da makarantun na AFN a garin Maradi yayi ƙarin bayani game da yaran da makarantar ta kumsa
dan ku jimilla muna da yaro 250 ba daya cikin wanga kalsa uku wanda dai gobarar ta samu bayan wannan da kwai yara wanda ke ci a yan preschooler kenan yan jardin section n yan kuci muna da yaro 132 yakin section 2 muna da 102 su suka tashi 234 da ku aka diba bisa inda aka yi wanga SND din yaro 250 ba daya ke da ko cikin wanga kalsa uku dauke sai dai in mun gani abinda muka tarda can hospital in ya so kuma yaran da ke da ku a cikin gidaje za mu sanar da mu insha Allah
wannan ba shine karo na farko ba da aka samu gobara a makarantun Zana a nan jamhuriyar Niger iyayen yara sun yi kira ga gwamnati na a duba wannan lamari
gwamnati ya duba ya tausaya bisa kai ga wannan harka da ake ta kala su shi na Zana a taimaka a koma a samu a yana andir koda na toltol ne ya hi ai na Zana tun ko ba haka ba eh haka dai muke fatan Allah sa kuma ya diba shi ne wannan matsalai
sunana dai Nasiru Jingile Ubandawaki ni karan kanka yana dana na cikin ikwarkin dana preschooler yake akwai diyan magajina da ake cewa Musfira ita kuma tana safe a cikin wannan ikwarkin da gaggawa ya kamata gwamnati kamar yadda yace ikwal ita ce priority kin shi kenan ya kamata waɗanda kalasoshi na Zana duk wata gobara take abukuwa anan cikin kasar Niger kalasoshin Zana ne suke toyewa kenan ma ya kamata gwamnati da gaggawa dauki matakan da waɗannan kalasoshi na Zana da harko dai a ga ƙarshen su
ita ma dai gwamnatin ta tabbatar da cewa za a dauki dukkan matakan da suka dace na kauce ma sake faruwar irin wannan lamari na gobara inji Mamman Lawali Isa mataimakin shugaban da'irar na jihar Maradi
muna jimami da wannan babban rashi da muka yi na diyan mu da jikokin mu babba abin da zamu ci mu yi addu'a Allah yi masa gafara kuma insha Allah kamar yadda gwamnatin jihar ya ba da umarni cewa ana nan za a bincikawa a ga mi wani dalili ne ya haddasa wannan gobara, kuma za a ɗauka mataki akan wannan ne. Kuma insha Allah akwai matakai da za a ɗauka, na ganin cewa kamar yadda kudiri ne na gwamnati, ana nan insha Allah za a ɗauka kudurruka duka inda wa'annan klasusuwa suke, wa'anda suke na kara za a yi su ainihin cewa a maturo definitive, kenan za a yi su ainihin cewa na siminti insha Allah.
A daidai lokacin da nake haɗa wannan rahoto, an tabbatar da cewa an samu rasuwar yara 28 yayin da 19 suke asibiti suna karɓar magani. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Daga Jamhuriyar Niger Barmuleka a Najeriya, inda gwamnatin kasar ta ce ta kammala shirye-shirye da duk wasu tsare-tsare na baiwa ma'aikatan gwamnati allurar rigakafi ta COVID-19 daga ranar 1 ga watan Disamba. Shugaban kwamiti na allurar rigakafi, sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha, ya shaidawa wakilinmu Umar Faruk Musa wasu daga cikin shirye-shirye da suka yi ya zuwa yanzu, da kuma fatar da suke da shi na ganin an kawo ƙarshen wannan annobar a Najeriya baki ɗaya.
A yanzu dinnan akwai take-taken da kasashen duniya suke yi, wanda sun rige sun yi vaccinating mutanen su kusan zuwa 80% na eligible population nasu. Suna so su sa takunkumi, ba za ka shiga jirgi ka zo ka sasu ba sai baya allura. Mu Afrika ba mu yarda da wannan ba, tunda ba a bamu alluran nan isashe ba a kasashen, dan an sa wannan takunkumi a kasashen da sun samu sun ba mutanen kasan su allura, za mu cutu. Kaga lokacin da nake magana ya gabata shine dalili da yasa muka ce to yanzu bari mu fara da ma'aikatan tarayya. Daga ranan 1 ga watan Disamba, in baka dauki alluran nan ba, ba za ka shiga gun aikin ka ba sai in ka nuna mana akan cewa ka yi test na COVID-19 awa 72 kafin ka zo gun aiki. Ba za mu ci da sako ya dauki alluran nan ba, amma ba za ka shigo kuma working environment wanda muke so mu bayar da shi a safe working environment kana dauke da corona ba, sai mun tabbatar ka yi test baka da shi.
To kana nufin kowane sati ko kowane wata za a zo da wannan test din gwaji awa 72 kafin mutum ya shiga aiki?
Kusan abinda muke faɗi za ka yi test na so biyu a sati ke.
Wannan dai kamar alama ce na cewar wanda duk bai yi allurar rigakafin nan ba zai samu sukunin yin aiki wanda yake so ba.
A'a, za ka samu sukunin aiki, ba za mu hada ka zuwa ba, don ba za mu iya tilasta maka ka dauki allurar da baka so ba. Kamar yanzu malamin uwar, in baka da lafiya kana da malaria, in ka je asibiti an rubuta maka magani a malaria, kaga ba wanda zai iya tilasta maka sai ka sha maganin nan. Kana iya ce to ba zan sha maganin nan ba, zan fita in je yanki dogon yaro nawa in tafasa in sha. Dokta kuma sai ya saka katin tunda ya riga ya nuna maka dai cewa ga hanyar da zaka fi ka samu lafiya, amma kai kace ba ka so. Don haka mu a matsayin gwamnati ba za a iya tilasta ma yan kasa ba, amma muna shawarta irin kasa akan cewa a kwana a tashi ba inda zaka iya zuwa, ba abin da zaka iya yi sai ka dauki wannan allura. To tunda akwai alluran yanzu a kasa, me yasa ba za mu shawarci mutanen mu su je su dauki wannan allura? Shine abin da muke faɗi.
Mr. Boss Mustapha kenan, sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya kuma shugaban kwamitin shugaban kasa mai yaki da bazuwar cutar COVID-19 a tattauna da ne da shi a Abuja. Na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kwadago na Najeriya, wato Alhaji Isa Ɗanguguwa, wanda shi ne bai binciken kuɗaɗen kungiyar malamai ta kasa NUT, domin jin matsayinsa dangane da wannan yunkurin ko ƙuduri na gwamnatin tarayyar Najeriya, inda yake cewa
ni a ra'ayina wannan yunkuri ba daidai ba ne, kuma wannan ƙuduri da gwamnatin tarayya take ƙoƙarin ta gabatar da shi ba daidai ba ne, domin hujjar da ta sa na faɗa haka shine ma'aikaci a Najeriya yana da buƙatu masu tarin yawa, waɗanda idan da a ce za a kalle su zafin waɗannan buƙatu da ƙunci da raɗaɗin su ya mafi zafin ita wannan cutar ta COVID-19. Misali, maganar albashi da ake cewa wai za a hana ma'aikaci har sai ya yi ita waccan allura, idan na tambaya zan iya cewa shin jahohi nawa ne suke iya biyan albashi a Najeriya? Babu da daɗewa ba mun so mu ga kusan in ce satoka sakati da gwamnatin tarayya ta shiga da gwamnatocin jahohi akan maganar albashin watan da ya wuce.
Amma kana danganta albashi da maganar rigakafin COVID-19, wanda kaga irin barnar da take yi wa kasashe da ma 'yan kasa na Najeriya, amma kuma gashi
rashin biyan albashi ya fi wannan barna, domin idan babu albashi babu abinci, in babu abinci kuma babu rayuwa, in babu rayuwa kuma dan adam mutuwa bai.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Basari da shirinmu na gaba.
Matsalar 'yan bindiga na ci gaba da addabar jama'a a sassa daban-daban na Najeriya. A yanzu dai waɗannan 'yan bindiga kusan su ne suke mulki a wasu yankuna na jihar Niger Najeriya. Malam Isa Garba na ɗaya daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka yi gudun hijira daga ƙasar Madaka a yankin ƙaramar hukumar Rafi, ya ce a yanzu waɗannan 'yan bindiga suke mulkin mutanen yankin.
Masalanmu shi ne 'yan fashin daji suka koro mu. Bana shekara uku ke ga daidai da suka koro mu, kuma ba wani matakin da hukuma ta dauka. Sannan a yanzu ma haka, kamar yadda na gaya maka jiya, su ke mulke da wurin.
A nan Madaka din?
A nan yankin Madaka. Sai yawancin su 'yan cikin gari sun wace gaba daya, amma ƙauyukan da suke gefe-gefe da yake su 'yan da'addan sun ja hankalinsu. Sannan suka yi kamar suna mulkinsu a yanzu, don a kowane lokaci akwai harajin da suke yanka masu sati-sati.
Suna biya.
Sannan baka da daman ka fita da wani abin sayarwa kamar su dawa haka ko masara. In ka dawo dole sai ka maka masu kuɗi. Kuɗin da ka saida sai ka maka masu, sannan ka wuce.
Harajin da ake dora nawa ake suke ake biya da sati ake ba su?
A wani lokaci kamar yankin duka ce za a yanka kamar 300 ko 500
da sati.
To in an gamu da wasu masu wai akwai wasu masu ɗan sausayi a yankin duka ce, in suka ga kamar ba ku da yawa sosai sai su ce a ba da 200 amma a sati ɗaya maza. Bayan kun ba da 100 nan, sannan ku ba su kuɗin mai wanda zai kasa 20,000 ba kuma. Abinda suke yi kenan a yanzu haka.
To yanzu kamar suna yin hukunci idan an yi laifi haka koko?
Hukuncin su dai bai wuce su ke za su kashe mutum ba. Hukuncin su kenan su tsora ta mutane, idan ba ku ba da kuɗin nan ba za mu tafi da ɗaya daga cikin ku mu harbe shi.
Kamar ku da kuka bar wannan wurin, yawan ku ya kai ku nawa haka?
To yawan mu kan akalla a yanda muke nan dai sabon gungumun fi 100 akalla, amma a yankin Madaka ai kuwa sun yawan mutane mai gunduma ne gaba daya aka wace.
Yanzu kana nihin can yankin Madaka din babu jami'an tsaro yanzu?
Ba jami'an tsaro tun shekara uku nan ba wani jami'an tsaro da ya tako Madaka ko ɗaya.
Gonakinku da ke can yanzu ba a noma su kenan?
Ana noma su waɗannan da suka ce sun yi sasance da su suke ɗan noma da su suke noma. Ni karan kai na yara na sun nuna masara kwanan gama na je wai zan je in gyara su, amma abin ya gargare ni.
Duk da yake dai hukumomin Najeriya sun ce suna iya kokarin su wajen yaki da waɗannan 'yan bindiga, amma masu sharhi akan sha'anin tsaro da kuma al'amuran yau da kullum na ganin kamar gwamnatin ba da gaske take yi ba a yaki da waɗannan 'yan ta'adda. Dr. Yahuza Ahmad Getsu na ɗaya daga cikin masu sharhin.
To wato ai kaga abin wato ya daɗe ba wai sabo ba ne, domin kowa ya san irin rawar da Awali Daudawa ya taka, kowa ya san irin rawar da Buhari Daji ya taka, kowa ya san irin rawar da Dogo Gida ya taka, kuma kowa ya san irin rawar da sauransu suka taka a ƙaramin ƙananan hukumomi irin na yankin Katsina, kamar misali Jibiya da tsakanin Batsari da Binnin Magaji wanda Katsina ce da Zamfara. Kuma irin wannan shi ne abin da yake faruwa yanzu a yankin wasu yankuna na Sokoto, cewar sun naɗa hakimai ma. To kaga idan muka dubi abubuwan da suke faruwa kuma a yankin jihar Niger a ƙaramar hukumar Rafi misali, idan muka dubi waɗannan abubuwan kaga wasu abubuwa ne masu matuƙar tada hankali. Wannan yana cikin abubuwan da na dinga yin tambaya, ina cewa shin Najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta, wato cewa Najeriya is a sovereign state? Kaga wannan wani abu ne wanda yake mai tada hankali ƙwarai da gaske, wanda bayanai suke nuni da cewar wato a wannan yanki na ƙananan hukumomin da ya shafi jihar Niger, har yanzu ya kai da za ka tafi kasuwa sai da abu. In ka tafi sai ka dawo, sun san ƙididdigar mai ka tafi da shi saiwa. In ka dawo abin da ka saida su kansa kuɗin biyu su baka kashi ɗaya. In ba a yi haka nan ba ka kai gardama su kashe ka. To shin ina shugabanninmu suka iya samun jami'an tsaro 34,000 suka tafi da su jihar Anambra aka tafi zaɓe? Shin jihohin nan ko da ɗauki ɗaya za a yi musu, in an gama da wannan jiha a koma wannan jiha, an gama da wannan jiha? A ina ganin aka yi sati shida ko kwana shida ya kamata a ce an gama da wannan matsala ta tsaro, inda da gaske ake. Wannan yana ƙara tonawa da fallasa ga kasashen duniya cewa Najeriya ba guri ne wanda yake amintacce ba, kuma ƙasa ce take cike da zaman ɗaɗɗar. Saboda haka waɗanda ma suka zuba jarinsu za su kwashi, kuma babu yadda za a yi wani ya zo ya ci gaba da jari, zuba jari, ko kuma samar da wasu abubuwa da za su samar da sauƙi ga 'yan ƙasa. Kimanin mutum 500,000 aka ce shekara mai zuwa za a dawo da su 'yan gudun hijira daga ƙasashen makwabtan Najeriya, 'yan Najeriya. Wannan abin takaici ne.
Dokta, gwamnonin nan sun daɗe suna korafi kasancewar jami'an tsaron nan ba hannunsu suke ba. Misali ma jihar Neja ɗin nan shi gwamnan ya sha yin korafi, har ma akwai lokacin da ya ɗebi tawaga aka jefa da shugaban ƙasa, aka yi roƙo don a ƙara turo jami'an tsaro. Amma har yanzu abin ba wani ƙwaƙƙwaran mataki da za a ce an ɗauka. Kana ga kaman gwamnonin mai tasirinsu ya ragu ga fada shugaban ƙasa, ko mene ne yake nufi?
Wannan shafa labari shuni ne. Idan har da gaske suke yi su gwamnoni, babu yaudara, babu kuma rashin sanin ciwon kai. Ai sai su dawo jihohinsu, sai su kokari su karfafa tsarin nan na tsaro na cikin gida da tsari na zubar gada. Akwai ƙaurayenmu da 'yan farauta waɗanda mafarauta da kuma wato 'yan vigilante waɗanda suke 'yan sa kai. In gwamnonin nan suka karfafe su, za a kai ga kashe matsalan nan sama da kashe 60 cikin 100. Sannan kuma idan gwamnoni sun ce su ba su ne suke da iko da waɗannan hukumomin tsaro ba na gwamnatin tarayya ne, ya aka yi in za a yi zaɓukan ƙananan hukumomi muke ganin cewar suna tura su ana yin abin da ya kamata. Kina akwai lauje cikin naɗi. Gwamnonin su daina ba su gudunmawa da tallafin da suke ba su, tunda ba za su musu abin da ya kamata ba.
Mene ne mafita akan wannan al'amari?
To mafita ita ce mu dawo da baya. Duk abubuwan da muke yi yanzu a dawo kishiyoyinsu a ɗora inda ya kamata. Dama tun daga lokacin da aka kafa waɗancan dokoki, ai na faɗa abin nan ne da ake cewa chasing shadow. Bata lokaci ne waɗannan dokokin na rufe kasuwanni da kashe rufe layukan waya da sauran makamantansu. Babu abin da za su. An san inda duk masu aikata laifin nan suke. Kuma kashi 99 cikin 100 'yan ƙasa ne a Niger, 'yan ƙasa ne a Katsina, 'yan ƙasa ne a Sokoto, 'yan ƙasa ne a Zamfara, 'yan ƙasa ne a Kaduna, ba baki bane. 'Yan Najeriya ne kashi 99 cikin 100. Amma ni na ƙaryata duk wanda ya ce masu aikata laifin nan baki ne kuma ba a san inda suke ba. Hukumomin tsaro da hukumomin da zababbun hukumomi da naɗaɗɗu da sarakunan gargajiya duk sun san inda suke. An ƙi yin abin da ya kamata, shi yasa aka ƙi yin samun mafita. Saboda haka in za a dawo mu rungumi juna mu gaya wa juna gaskiya. Ba mu da ma'aikatan tsaro, ba mu da kayan aikin tsaro. Muna rayuwa ne tamkar tumaki in za su tsallaka titi.
Hukumomi a nan jihar Niger dai sun ce suna iya ƙoƙarinsu wajen fatattakar waɗannan 'yan bindigar, kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Monday Bala Curious ya bayyana a wata sanarwa. Ko a ƙarshen makon nan da ya gabata ma, gwamnatin jihar Niger ta ruguza wani katafaren gida a birnin Mina da ta ci na wani kwamanda na masu garkuwa da mutane ne. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta jamhuriyar Nijar da ke mako na hudu. Ankara tsakanin AS Sonidep da AS Fan aka yi 1-1. AS Nijilek Tawa Sahel Sporting Club 2-0. Sai GS Tawa AS Guard National du Nijar 2-0. AS Police Tawa Olympic Football Club 2-0. Racing Football Club Bukoki da Espoir Tazander an yi banza da banza. AS Wan Tawa Akokana ta Arlit 1-0. ESGN Tawa Irana 2-0. Yayin da aka gudanar da wasan cikon gurbi na mako na uku tsakanin AS Duan da Tawa Akokana 1-0. A wasannin Super League na kwallon kafa na jamhuriyar Niger, ta farko ita ce AS Duan da maki 10, ta biyu AS Nijelek da maki 10, ta uku AS Police da maki 7, ta hudu Sahel Sporting Club da maki 7, sai ta biyar AS Guard National du Niger da maki 6. Da ta shidda ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN da maki 5, ta bakwai AS Fan da maki 5, ta takwas Olympic Football Club da maki 5, ta tara GS Tawa da maki 4, ta goma Espoir Tazander da maki 4, ta goma 11 Akokana ta Arlit da maki 2, ta goma 12 Irana ta Arlit da maki 2, ta goma 13 Racing Football Club Bukoki da maki 2, ta ƙarshe kutal AS Sonidep da maki 2. Idan muka leka a wasannin kokowar ga gargajiya ana iya cewa wasannin Tolak karo na tara da soka wakana a kasar Senegal a makon da ya gabata kasar ta Senegal ta wata kwarorinta na yammacin nahiyar Afirka shashau inda ta lashe tugullar zinari guda biyar hudu na yan wasa wakaninsu yayin da Senegal din ta kakkare janguriyar Niger a karawar kasa da kasa inda ta wa Niger din 4-1 dan wasan janguriyar Niger Abdul Kadri Isaka Isaka shine ya lashewa kasar ta janguriyar Niger din tugullar zinari a ajin masu nauyin kilogram 120 bayan da hankade Savanero Mare kadan kasar Burkina Faso tun da shekara ta 1986 ne aka soma wannan wasar ta gasar ta kokowar gargajiya ta Tolak dake hada kasashen janguriyar Niger, Nigeria, Burkina Faso, Senegal, Mali, Guinea-Bissau da Gambia, Guinea-Conakry da Liberia kuma kasashen da ke yin fice a kowace shekara a waɗannan wasannin na kwamfalar Tolak na kokowar gargajiya na yammacin nahiyar Afirka su ne kasashen Senegal da janguriyar Niger. Dan wasan kwallon kafar nan na kasar Faransa Paul Pogba ya wuce atisayen da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ke yi yanzu haka a Clairefontaine a birnin Paris. Dan wasan ya ji ciwo a wurin motsa jiki ne a yau da safe abinda zai hana shi bugawa kasar a tankade da rairaya na neman shiga kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar da kasar za ta yi a ƙarshen wannan makon. Tuni da Didier Deschamps mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa mai tambarin zakara ya mai gurbinsa da Jordan Veretout da ke bugawa a tsakiya wa club din AS Roma na kasar Italiya. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
A yau Talata, Poland da Belarus suka tsira wa juna yatsa yayin da wasu baki yan cirani suka ci gaba da kasancewa a bangaren iyakar Belarus a tsakanin kasashen biyu. A yau Talata ne masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da hukumomin kasar Tunisia suka dauka na sake bude wani fili da ake jibge bola a kudancin garin Agareb suka bankawa wani ofishin yan sanda wuta a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Wata kotun daukaka kara a Singapore ta dauki matakin dakatar da aiwatar da hukuncin kisa akan wani dan Malaysia da aka samu da laifin yin safarar miyagun kwayoyi bayan da ya kamu da cutar COVID-19.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abinda shirin namu ya kunsa kenan da wannan daren naku, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, karfe 5 agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham, ni kuma da na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.